الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, muhadarar mu a yau ita ce wacce aka yi mata take da Al-Hadara Muhammadiyya, ma'anar hazaƙa, wayewa da aka samu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ci gaban da duniya ta samu dalilin samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka wannan maudu'i ne mai faɗin gaske. Babu shakka wannan magana ce wanda duk aka nemi ya yi, to zuciyarsa za ta cika da razana da firgita a kan ya tsaya ya yi bayanin gudunmawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba duniya ta ɓangaren rayuwa da cigaba, tare da cewa abu ne bayyananne, abu ne a fili, kowa ya san ba a samu komai a duniya ba sai darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda za a iya gani a fili da abinda yake a gobe, da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malamai suke faɗa cewa fataha Allahu bihi a ayyunal umran wa azanar summan wa kulubal gulfa, Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe idanuwa wa'inda da makazi ne suka zama masu gani saboda darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya buɗe kunnuwa wanda da kurare ne suka zama masu ji saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kuma buɗe zukata wa'inda da zukatan rufaffu ne ba sa fahimtar komai suka zama masu fahimta da ganewa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan za ka iya ɗaukar shi wato hissani wa ma'ana, hissi a ƙuluƙulu da ma'ana, abin da ke yi da a ƙuluƙulu ta ɓangaren da za ka ga kamar ka ce kamar mu'ujiza, makawu ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a idansa ya buɗe, ko wanda baya ji ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunnensa ya buɗe, ko mutumin da baya fahimta ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da shi. Hissi kenan ko a zahiri, amma ana kuwa gabaki ɗaya duniya cikin duhu ake, kowa makawo ne, kowa makawo ne, sai da manzo Allah ya zo idanuwa suka buɗe suka ga abin da ya kamata su gani. Kowa kurma ne baya jin komai, domin duk abin da yake ji shirme ne kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kunnuwa suka buɗe suka dinga jin abin da ya kamata su ji, haka nan zukata suka zama rufaffu doɗaɗɗu ba sa fahimta ba sa ganewa sai darajar samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kusan duk abin da za ka faɗa ko duk abin da za ka iya gani a rayuwa a yau ya zo ne sababbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa kirari yana gaya mana cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, hakke da littafi mai bayani ya zo muku daga Allah tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hakke, Al-Qur'ani shi ne littafin. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato malamai suke faɗa, wato kamar ka sai inji ne, injin nan tun daga kan mota zuwa sauran injin da ake amfani da shi, kuma a baka ɗan littafi manual wanda shi za ka karanta ka iya mu'amala da wannan inji. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da Al-Qur'ani, yana bayanin Al-Qur'ani, Al-Qur'ani na bayaninsa, yana bayanin Al-Qur'ani, Al-Qur'ani na bayaninsa, domin a alqur'ani ne aka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam, menene darajarsa, menene matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, meye wajibinmu a wajibinsa a kanmu, meye wajibinmu a kanshi, duk a alqur'ani aka san wannan. Ko kuma za a iya fahimta alqur'ani ba shi kuma sai ta bayaninsa, shi ne zai iya bayanin wannan a samu a fahimta. To da zarar an fahimci alqur'ani, to ci gaba ya zo wa duniya gaba ki. Shi yasa idan kace za ka yi magana a kan hadara muhammadiya, wayewa da ci gaba da duniya ta samu saboda nan sallallahu alaihi wasallam, abin zai zama da fa'i ka rasa inda za ka kama. To amma haka muyi kokari wato mu gutsura abin, saboda wato irin wani malami da muka taɓa yi yana mana barkwanci yana cewa irin suka bani irin zan ba ku, ma'ana ba zai yi abada gabaki ɗaya ba, musamman saboda kusan wannan satin gabaki ɗaya ba mu samu zama ba, saboda hidimar zikirin juma'a da baki da sauran abubuwa da aka sa a gaba. To ba mu samu dama cewa mu kawwana wata muhalara takakkiya wacce za ta zama watakila ta ɗanbiya wani abu daga bashin wannan maudu'i ba. Amma haka abinda Allah ya zo mun da shi a ka maudu'in za mu iya tattauna shi a matakai kamar guda huɗu ko biyar. Mataki na farko wato hadara muhammadiya, wato lillahiyatil hayati wassilm, ci gaba ko wayewa da aka samu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar rayuwa da zaman lafiya. Yaya duniya take kafin zuwan shi ko me ya canja wa duniya? Sannan hadara muhammadiya lillahiyatil din, ta ɓangaren kuma wayewa da aka samu ta yin addini. Sannan abu na uku wato hadara muhammadiya lillahiyatil iqtisadi, wayewa da ci gaba da aka samu ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan abin da ya shafi tattalin arziki na mutum da na duniya gaba ki da. Sannan alhadara muhammadiya lillahiyatil ilmi, ilimi da aka samu saboda zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ilimi da duniya ta samu saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan na ƙarshe wanda shi ne na biyar, hadara muhammadiya lillahiyatil ahwalis shakhsiyya, ma'ana wato ci gaba da wayewa da aka samu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rayuwa ta ɗan adam. Ɗan adam yana rayuwa, tsarin rayuwa ta ɗan adam tun daga kan aure zuwa haihuwa zuwa ciniki zuwa wato dukkan wata mu'amala da mutum zai yi da ɗan uwansa, ahwalu shakhsiyya. To watakila idan lokacin ya ba mu dama, kowanne daga cikin fakarorin nan guda biyar mu ɗan tattaɓa wani abu wanda wato duk abin da muka faɗa ba zai zama kusan ya ƙarshi wani, kamar yadda shehu yake faɗa, walaysa usheru ushri ma fi sahaihi, haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a rubuta bai kai goma goniya ba, ma'ana abu a raba shi goma, ɗayan ma a ɗauka a raba shi goma, shi ne goma goniya. To duk abin da za a faɗa bai kai ushri al'ashari ba. To balantana wanda za mu faɗa don tsayuwar mutane. Alhamdulillahi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, haƙiƙa haske daga Allah ya zo muku. Duk abin da aka ce ko haske, to wayewa ce, wayewa ta zo muku daga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa duniya, duniya ta zama kamar tana cikin duhu an kawo ta, kowa kuma ya zama wayayye, kowa ya zama haziki, kowa ya zama ya san kansa, domin duk rigimar da ake yi da mutum ba za ku rigima da mutum ba sai ya jahilci kansa. to da ya jahilci kansa sai ya jahilce ka ko sai ku yi ba amma duk wanda ya san kansa to ba zai iya fadawa haƙin wani bai manta shi manta naka kake sai ka fada nan amma in ka san naka to ba za ka fada nan ba to wayewa da aka samu ta hanyar rayuwa wanda ya san tarihin Larabawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san tarihin yaƙe-yaƙensu ya san tarihin wato yanda rai ba a bakin komai yake a wajensu ba mutum zai fara tun daga cikin gidansa zai kashe ɗansa namiji don gudun talauci zai kashe ƴarsa mace don gudun tsiranci zai kashe mutum ya adana sabado mana ko mabi lalacewar dalili yana daga cikin wato a yaƙoƙinsu wanda ba a mantawa da su irin yaƙoƙin da suka faru musamman yaƙin Bani Kiladin da suka yi da Bani Zuhura yana daga cikin babban misali da ake badawa na wauta da rashin ɗaukar rai a bakin komai irin abin da ya faru wato tsakanin Bani Zuhura da Bani Kiladin wanda yake ƴaƴan umuma ne abinda ake yi da ƴaƴan umuma iyayensu ko su ɗaya ubansu ɗaya iyayensu ko su ɗaya ubansu ɗaya domin daga Bani Shagalu suke aka samu Zuhura da Bani Kiladin Bani Kiladin suna ƙarƙashin jagorancin Kulayb su ko Zuhura suna ƙarƙashin jagorancin wato Jasar wanda auratayya ta faru tsakaninsu da zumunta da komai amma saboda ba addini babu hakki babu jagoranci akan ɗan ƙwanjimina sai da aka shekara 40 ana yaƙi sai da ƙabilar guda biyu ta kusa ƙarewa saboda abin da ya kawo haka mutum da yana kiwon jimla a gonar shi sai taguwa ta shigo gonar ashe jimlar ta yi ƙwai sai taguwar nan ta saka ƙwa sai ta fasa shi sai mai jimla sai ya ga ɓanna da taguwa ta yi mai sai ya ɗauko cibiya sai ya harba taguwa sai mai taguwa ya hangi abin da aka yi taguwarsa sai ya zaburo sai ya kashe mai jimla sai ƴaƴa iyalin mai jimla suka ga an kashe musu ɗan uwan sai suka ruga suka kashe wanda ya kashe shi sai yaƙi saboda wanda aka kashe na farko ɗin nan shine Kulayb shine shugaban ƙabilar duk da tijai suka haɗu akan aikulu ya ba ƴa ƙwaya ɗaya sai shi ƙaninsa wanda shi ya halifance shi ya ci gaba da jagorancin Bani Kulayb ɗin sai ce shi ba wata magana da zai yi tukun a bar shi ya gama zama makoki sai da ya kwanta 30 a gindin tsibirin bai tashi ba banda kuka da waƙe-waƙe baya komai amma fa wanda ya kisan nan babban abokinsa ne kuma daga wancan Bani Zuhura amma wannan bata sa ya janye ba da aka dawo bayan an gama zama makoki abinda ya fara yi shi Kulaybin da aka kashe to matarsa ƙawar wanda ya kisance abinda aka fara yi na farko aka kore ta daga wannan ƙabila ta koma ƙabilar domin ba zai yi tana nan ba ana nufin ana shirye-shiryen yadda za a yi yaƙi da iyayenta kuma yadda ta haifa aka kwace ta domin ba ƴarsu ba ce ƴarsu ce saboda haka da dattijan Bani Zuhura suka zo suka gayyato wasu dattijan wasu ƙabilu ma aka zo aka zauna mitin ya za a yi a faɗi diyya a baya abinda wannan ƙabila ta ce Kulayb bai da diyya ko da za a bada alam girman Kulayb a wajenmu baya da diyya ko da za a bada alam amma bari mu kirawo Esther in ta fi mu haki abin da take shi zai aka kira yarinya da bata shekara 12 ba wa'annan da jinka ce ya muna magana da manyan mutane zan kama yarinya karawa sai aka ce a ai ita ta fi kowa haki ko da kai sai gwamnati magana lalle sai da mun aka ce magana aka ce wa'annan da jinka da kike gani sun zo ne akan magana shi san baban ki da akai a ba da diya nawa ne diyar baban ki abinda yare ta ce uridu abi hayyan kawai abinda ta ce ke a dawo min da babana da ransa a dawo min da babana da ransa sai wannan kalin uban ta ce to kun ji abinda ta faɗa ya za ka mai da mun shan shi mutumin da ya mutu kuma ya ce ah in ba za ku dawo mu da shi hayyan ba shi kenan ku tashi uban mu mu yake na mu shawara abinda ka faɗa shi za a yi in ba za a iya ba to a yi yaki kawai to arshe dai yakin aka yi aka shekarar sama da wato 30 ko 40 ana yakin nan kowa sai da ya mutu har su zuwa gonorin duk sai suka mutu ana yaki suka mai da matan su gwagware suka mai da 'ya'yansu marayu daga ƙarshe tiris aka samu wasu ko suka zauna aka ce a kirje littafin adadin wanda ya mutu a kowane ƙabila yanzu kuma a biya diya sai sannan ne aka biya diya kuma a ga wauta wa'in wannan yana daga cikin mashahurin dogon iska ce duk sanda mutum zai baka arabul jahili to sai ya baka labarin wannan yaƙin domin abubuwa na wauta da yawa an tsinke zumunta an tsinke mu'amala ga su a shafi da juna amma wannan shafi ba ta hana su yaƙi ba daga baya baya yana daga cikin wanda ba za a manta da shi ba harbul fujja wanda shi kuma an yi shi da rayuwar ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah da wuce shekara 25 wanda shi wannan an yi shi ne a wajen Makka shi ko ne da mutanen Makka aka yaƙi wanda abin da ya jawo yaƙin shi ma mutum ne ya taho umara kun so suna yin umara tun zamanin jahiliya sai aka kashe shi da aka kashe shi sai su ko mutanen Makka suka taru akan cewa lalle wato sai sun ɗauko fansar wannan mutumin da aka kashe aka je aka yi yaƙi aka zubar da jini abinda yasa aka ambaci yaƙin da yaƙin fujja saboda an yi shi a ashurul hurum a watannin da aka hana yin yaƙi watanni masu alfarma to sai aka kira cewa duk wanda ya halarci yaƙin ma ɗan banza ne aka kira shi fadi ne shi sa ake kiransa harbul fujja wanda bayan shi ne da aka dawo aka yi wani mitin cewa daga yau mutanen Makka Qurayshawa sun haɗu akan cewa duk wanda ya taho Makka da niyyar umara ko da niyyar hajji to tun daga fitowarsa daga gida har ya zo har ya koma da jininsa da dukiyarsa amana ne a hannun Qurayshawa da ke Makka duk wanda ya taba shi ya taba duk Qurayshawa Makka gaba shi wannan abu ne mai kyau amma ko ta abu ne ka musu hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fara dusuwa saboda a lokacin ya dan shekara 25 to hasken sa irin gudowa alfijir din ne gari ya fara wayewa an fara hangar abin da ya kamata da abin da bai kamata ba abin da ya kamata da abin da bai kamata ba shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabtar sama yake cewa ina shekara 25 an taɓa gaita ta wani mutum na haɗin kai na cewa duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin mu kamar ya taɓa mu gabaki ɗaya ne ya ce zan yi murna a yanzu ma da wasu za ka haɗa mutum irin wannan a gaishe ni da sai na je duk mutum inda wasu mutane suka haɗu cewa za su yi mutum ne akan su haɗa kai su taimaki junansu su kare junansu su zama mutum ɗaya manzo Allah ce tun ina shekara 25 aka gaishe ni wannan mutum zan yi murna yanzu da za a ce wasu masu shi da irin wannan mutum su gaishe ni yana daga cikin yaƙoƙinsu marasa kyau musamman su kuma a Madina abinda suke kira da yawmu ba'ath wata rana ce da Allah ya sanya ta zama ita ce rana ta ƙarshe sai yakin Larabawa da ke zaune a Madina abin da ke faruwa tsakanin Aus da Kabila suna yaki tsakanin su shekaru masu yawa su ma abna'ul umuma ne da Aus da Khazraj ƴaƴan ƴan uwa ne kakansu ɗaya amma wani dalili na san duniya da san kai isa suka dinga gaba da juna har ta kai Aus da Khazraj ba sa shan inuwa kwaya ɗaya kuma a da nasa bado ko yaya ƴan magana ƴan kaɗan yanzu nan a zara ta koli yanzu nan wani ya mutu suka yi ɓataccen yaƙi tsakaninsu wanda kowace ƙabila sai da aka kashe kusan fiye da rabinta ƴan shekaru kaɗan da yin wannan suka zo bayan an gama wannan yaƙin su ma sai Allah ya haska musu cewa ya kamata su dawo da ɓallon zuriya a tsakaninsu su daina ta amma ya za a yi ya za a yi ya za a yi a yi sulhu kuka a yi sulhu ana cikin wannan shirye-shirye maza Allah ya baro maka ya jira a Madina shi ma ya kawo ƙarshen wannan to zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya fara yi a duniya da baki ɗaya cewa shi ba yaƙi ya zo yi ba shi bai zo taɓa kowa ba kuma addininsa ya hana a taɓa wani kowaye shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shekara 13 a makka ƙwazzama ba irin wasu bai gani ba tursasawa da wulaƙantawa da shi da mutanensa ba abinda bai gani ba amma kullum Allah ba shi haƙuri yake shi kuma yana ba jama'a haƙuri kar ku taɓa kowa kar ku taɓa su kowa kar ku doki kowa kar ku kashe kowa amma su da yawa wanda aka kashe a cikinsu kamar irin su Sumayya kamar irin su Yasir duk kashe su aka yi saboda addinin musulunci amma ba za a da shi alama ba wasu aka kore su daga gani magana suna nufa da shi a kullum abinda addinin musulunci yake kira da shi cewa kar ku kula su ku yi haƙuri ku kau da kai taimakon Allah zai zo muku kar ku taɓa kowa har wata rana Sa'ad bin Abi Waqqas ya tada sallah a janjan harami sai wani kafiri ya zo ya halka shi daga inda yake tsaye sai ya fusata sai dunkula hannu sai ya laushe kafirin nan sai da ya faɗi shi ne farkon laushi da aka fara yi a musulunci shi kun duka na ku zo a zara Allah kai ne Sa'ad ya tsaya ni fa ba baƙo ba haifafa iyaye na kan nuna ina da yi abin ma tsaba ba addinin da nake so dan ne wani zai shi na shi ba sallah shi shi ne da haka ba ba umar sai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su cewa kada wanne ta kai idan sun taho ana ji su ba sun ba ka iya karewa ba ya same ka ba haka za ka shi gida ka rubo ko ba ba wa ban mutum ba ya zo karami ba jiki amu mai Larabawa ga baki daya ba a yin yaƙi haka kawai don a kashe mutum a'a ana yin yaƙi ne don kariya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku yi kaza farko abin da manzo Allah ya ce ku je ku yi kaza amma ba ku je ku yi kisa ba har in an da an ce an yi kisa manzo Allah ya ce ban ce ku yi kisa ba ban ce ku yi kisa ba to ka'idar musulunci da ta zo a yaƙi ma sai aka nuna cewa ga irin matsayin da za a ji kafin ka kashe mutum ba za ka kashe mutum ba sai wanda shi ma yaƙi yake amma duk wanda ba yaƙi yake yi ba yana zaune a gida ko kun shigo cikin gari suka same shi akan hanya yana tafiya ba ruwan ku da shi ba za a kashe yaro ba ba za a kashe mace ba ba za a kashe tsoho ba ba za a kashe wanda yake shugaba a addinin da ake yaƙi ba ko mushriki shirka suke to shugaban da wannan to ba za a kashe shi ko kiristoci ne to malamin kirista ba za a kashe shi ba ko yahudawa ne malamin da yahudi ba za a kashe shi ba ba za a kuɗa cikin gida ba ba za a shiga ba abadan shi kiristoci ne da dawa duk ba za a yi wannan daga baya ga baki daya wannan ayati ce a yakin ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musula. Ma'anar musula
kasance
mutum sai da kai ya ko ku kwakwale masa idanu ko ka yanke masa laba da hanci. Manzo Allah ya tada an yi wata gawa haka, manzo Allah yayi ta fada yace waye ne wannan. Allah baya fa haka ya ishe ka kashe shi kawai. Shi ma kuma dan yana ya kasa yana son shi ya kashe ka, to ba kashe shi dan san ka wulakan da jikinsa bai taso ba. Wannan ba al'ada musulunci ne. To da musulunci ya tabbata gabaki daya abinda shari'a musulunci ta tabbatar haramun ne a kashe kowane irin mutum. Idan musulmi ne to abin ya fi tsanani ma. Ballantana kuma in ya zama ba musulmi ba amma ya amince mana ya zauna a garinmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala zinniyan fa ala qatli. Duk wanda ya kashe kafirin da muke zaune da shi lafiya to a lahira ni zan tsaya wa kafirin sai Allah sai an fitar mar da haƙƙinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wato rayuwa tana samuwa ne ta hanyar kowa ya tabbatar da cewa in yana son ya rayu ya bar wani ya rayu. Walakum fil kitabi haya. Allah tabaraka wa ta'ala ce in kuna yin shari'ar kitab wanda duk ya kashe wani a kashe shi to rayuwa za ta tabbata. Duk wanda ya san in ya kashe wani to abin ahira zai tsaya ya ci gaba da rayuwa sai ya kashe shi. Amma duk wanda ya tabbatar in ya kashe wani to ya kirga rayuwarsa tare da wanda ya kashe ɗan zaka. To wannan zai sa kowa ya kame kansa da kashe wani. Kuma addinin musulunci ya nuna mana cewa darajar ɗan adam, ƙimar ɗan adam da Allah yana wahala. Da sai a ce ka duba wahalar da Allah ya yi ɗan adam, domin ka duba fasaha irin ta mutum da gogewa da ƙwarewa har yau ya kasa yin mutum. Ya yi komai amma ya kasa yin mutum. Ba wai ya yi mutum ba, wasu ɓangarori ma na jikin mutum ya yi su ba zai iya ba sun gagare shi. To ya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mutum ya sa masa duk abin da ya sa masa har yau duk injinan nan masu ƙafa ne har yau ba su kai wato ɗaya bisa miliyan ɗin mutum ba. Har yau ba su kai ɗaya bisa miliyan ɗin mutum ba. Kowanne za ka ji ana cewa ai wannan memory ɗin giga ba ki kaza ne ko ya sunan na ƙarshen tera bai. To amma har shi zai cika. Amma ɗan adam an taɓa ganin wannan memory ɗin zai cika? Shewa ya zama gare shi. To amma akwai ɗan adam ɗin da aka ce wannan yanzu sunan shi wane yace ai abin ya cika ba zai shiga ba saboda memory ɗin ya cika. Tunda wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah ya fito da kai baka san komai ba, sabon memory ba komai. Ka fara sani, ka fara sani, ka fara sani, ka fara hotuna da kake ɗauka na mutane, hotunan da wurare da hotuna duk abin da ka gani kyamar idan ka ɗauki hoton ka duk sanda za ka tuna sai ta dawo ma da hoton ka gani, sannan ka san mutumin, sannan ka yi karatu ka koyar da mutum in ka gan shi ba wai kawai sunansa za ka tuna ba. To profile nasa ma gaba shi ɗaya ke tuhowa shi ne wani nagari kaza wanda muka zauna waje kaza da shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza har iya sanin ka na rannan duk memory ɗinka zai dawo shi. Kuma yau in mutum duk wani zo za ka ƙara cikin memory ɗinka to balantana ko maka zama malami ba duk daban nan sai ka haɗa su memory ɗinka bai cika ba. Ba a taɓa ganin mutumin da memory ɗinka ya cika ba. To wannan mutum da Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi ya haɗa masa abubuwa iri-iri da jikinsa ya haɗa abubuwa an ce wato jijiyoyi na mutum. Jijiyoyin mutum da za a ɗauki kowace jijiya a haɗa da wannan a ɗauki wannan a haɗa da wannan a ɗauki da babba da ƙarama da babba da ƙarama. To an ce tafiyar kilomita wato ɗaruruwa ne tsawonsu kilomita ɗaruruwa ne ko wata jijiya da bada karma inda za a jera su amma a haka a sakan daya zuciya take buga jini ne wannan da zai je ya dawo mata in ta buga shi sai ya bi kowace jijiya kuma ya koma a duk sakan ta ma'ana ka duba girman halittar dan adam amma lokaci sai ka dauki makami ka kashe shi shi ta Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wani duk ya kashe rai kwaya daya hukuncinsa ya kashe duniya gaba daya domin yanda ya wuce a kashe wannan to da duniya aka bashi isa a gaba sai ya kashe ta ya zama da musulunci ya kawo tsauraran hukunce-hukunce akan duk mutumin da ya kashe abinda farko da aka fara hana kafirai masu larabawa shine kashe ƴaƴayensu Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wautar wannan abu ya nuna wato duhun kai da duhun jahilcin mutumin da zai haifi da kuma ya kashe shi kuma ya nuna musu sakamakon haka za a taso da ɗan da ka kashe a zo a tsaye da kai a gabansa ka gaya mai laifin da ya ba ka kashe shi وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الله تبارك وتعالى إذا أتن ديت من شكي مصر فك كشيكي إذا أنت من يوان ديت شيء أسا متما يكشي ديت يحضر الله مزي يحضر الله جبا وأن يا إسد آوة وأن يا تشيتو ماتا ديا لا تنانا وأن أشي كشي سبا غير باب الدنيا كما يستولى دو كوشي سنشيتو كشي مطل domin an mutunta mutuntakar mutum ko zagin sa ma an hana ai an ce sibabul muslimi fisqun wa kitabuhu kufrun zagin mutumi fasikanci ne ka yaƙe shi kuwa kafirci ne domin ka nuna baka yarda da abin da yake a kai to in kai haka ka aikata abin da yake kai musu da abin da yake ya zama kafirci ke Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi magana cewa duk mutumin da aka kashe shi Allah zai kashe shi ranar alkiyama da irin raunin da aka yi masa da irin jinin da ya zuba a jikinsa yana riƙe da wanda ya kashe shi yana cewa ya Allah tambaye shi mene masa ya kashe ni yana riƙe da wanda ya kashe shi yana cewa ya Allah tambaye shi mene masa ya kashe ni duk wannan don a samu wato kiyaye rayuwa shari'ar musulunci ta nuna cewa in an kashe ma cikin kuskure ba za a kyale ba babu mutumin da zai taɓa ɗan adam ka duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda manzo Allah yake faɗa cewa wato Allah ya yi wa al'umma taron gome a cikin kuskure da suka yi amma a haƙƙin ɗan adam ba maganar kuskure ba yadda za ka taɓa mutum da ta aibar gani ba kuskure da ake kuta shi zai ka afuwa biya afuwa biya kuma idan kai kisan kuskure saboda wata hikima ta shari'a aka ce za ka biya za ka yi raƙumi ɗari amma a duba irin kuskuren idan wani mai kuskuren mai kama da ganganci ne a cikin gari ne kai harbi ko ba shi ka nema ba to ai ka san cikin gari ne to za a yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato sai a galla zama raƙumi ɗari za ka bada raƙumi ɗari ɗin nan za a kasa shi wato kashi uku za a ɗauki arba'in a ɗauki talatin talatin ma'ana ba wai raƙuma ɗari kawai fallan ɗaya za ka bada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'una khalifatan zai bada raƙuma arba'in wacce ce khalifatan manzo Allah ya ce fi buduniha auladiha a ƙari ɗin nan sai ka bada arba'in masu ciki arba'in masu ciki sai ka bada su sannan ka bada talatin wanda suke maza sannan ka bada talatin budurwoyi kaga ai abin an gallaza saboda ne kuma shari'a ta yi cewa ba shi zai biya ba wanda ya kisa dangin sa ne za su biya su suka fi kowa sanin da aka yi lalace haifi shi kan kai idan kana cikin danginka watakila ba wani samu ne da su ba talakawa ne aka je aka matsa su wannan aka sai da kayan ɗakin ka wannan aka karba dan adashin da kai wannan to akwai da suke ciwatawa aka wawo shi wancan dan tegin da yake fara ginawa aka sai da duk dangin ka aka talauta su saboda aikin da kai da duk dangin ka a talauce dangin ka gabaki daya ka je kai shi san kai ka zo kai kwanta a gida to in ku da zaman zuwa ai ba sai an bar irin hukuncin da za su ba a gida ba ko to in kima shi ji shari'a cewa wata kila in ya biya a shirari ne da ma ba san wani gina ya samu kuɗin ba sai je ya biya shi ke zama duk ila ma sai aka ce a dangi ne alal aqila dangin ka ta haɗa su biya baban ka ya kawo nashi baban ka ta kawo uwanka ƙaninka yadka ƙanwanka duk a haɗa a kace su kaf kowa ya koma talaka kuma kai ka zo ka zura musu idanu kisan kai ka je kai aka kashe dukiyar su aka ba su wannan ya zama hanya ce ta tsawa ga dukkan mutumin da yake nema ya taɓa rayuwar wani ba a ce a an an yi kisa shi kenan abu gana ta wuce ba a duk wanda ya kisa in na kuskure ne ya biya diyan in ko na ganganci ne to shi ma a kashe shi wannan ita ce babban hanyar da musulunci a ƙarƙashin jagoranci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ta kawo kariya ga rayuwa ba wai ta rayuwa kawai ba sai ta addaga rayuwa ma ba a yarda ba ka ji masa rauni ko ka fasa masa kai ballantana ma ka rasa ka sa ya rasa gaba idan ya rasa hannu ko kafa ko ido ko ji duk abin da yake mai biyu ne a cikin ɗan adam ka salwantar da biyun gabaki ɗaya to ko da ransa sai ka biya diyan mutum kamar ka jawo dalilin da mutum ya rasa idanu gaba ɗaya ko ka jawo dalilin da mutum ya rasa hannuwa gaba ɗaya ko ka jawo dalilin da mutum ya rasa ƙafafuwa gabaki ɗaya ko ka jawo dalilin da mutum ya rasa mazakutarsa wannan sai ka biya diyan mutum cikakke wannan zai sa wato ka ƙara gane martabar rayuwa ta ɗan adam ya zama duk abin da aka ce zai shafi rayuwar ɗan adam to za ka yi takarun tsan a kansa haka akan likitanci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taqabbaba wa lam yakun bi tibbi ma'rufan fa asaba nafsan fa ma duna fa huwa zalim duk mutumin da ya likitanci kuma ba ƙwararre ba a likitanci ya je garin likitanci ya sa mutum ya rasa ransa ko ya rasa wata gaba a jikinsa wanda Allah ya ce hadda likita ne sai ya biya hadda likita ne sai ya biya wannan shi ma ba ƙaramin wato kariya ba ce ga lafiya ga rayuwar ɗan adam cewa in likitancin za ka yi kai ka san ma yadda za ka yi likitancin domin in ka taɓa rayuwar mutum likitanci ba zai kare ka ba a ce ba za a abin har kana likitan sai ka biya diyyarsa domin ka samu sakaci da rashin gogewa da ƙwarewa har ka je ka salwantar da rayuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka ce wato abu ya shafi a kai kisa to ko a kotu ba a yarda a yanke hukunci ba ya daga tsarin da shari'ar musulunci ta kawo wanda yanzu ba ture ma da ita yake amfani duk alƙalin da aka kai shari'a gabansa ya rubuta cewa a kashe shi to ba za a kashe mutum ba sai an ɗau kayan ɗin shari'a gabaki ɗaya an kai wajen amirin muminina ko daga yaman ko daga sham ko daga misra ko daga makka duk inda aka yi hukuncin kisa kowane irin alƙali ne sai an kawo da shari'ar madina an kawo ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaban sayyidina Abubakar ko gaban sayyidina Umar a lokacin su karanta tarihin shari'ar gaba ɗaya su ji ya cancanta a yi kisan ko bai cancanta ba sai in amirul mu'minin ya sa hannu ya ce eh to a je a kashe shi sannan za a kashe mutum. Amma ba a yin kisa saboda hukuncin alkali kawai. Har yanzu a ƙasarmu da ƙasashen Turai wannan dokar ita ake bi, saboda kiyaye alhamar rai. Ba za a kashe mutum ba sai an kai kayan ɗin shari'ar sa gaban gwamna. Gwamna ya zauna ya karanta tarihin shari'ar tun daga farko har ƙarshe, da kuma yadda alƙalin ya bi matakan da ya kamata ya bi har ƙarshe, sannan gwamna ya shawarci wazirinsa ta eh to a iya kashe shi, sannan a kashe shi. Akan haka mutum sai shekara 10, 20, 30 yana jiran zartawar gwamna a kashe shi. Da yawa wani gwamnan, musamman gwamnonin farar hula ba kamar na soja ba, wani da ya tadda fayali haka ya tunna da ƙasa ya kai tudun haka, to wannan da aina wanda suke jiran kisa ne, ke ni zan rubuta? Gwamna a nan ɗaya wani ya zo ba na nan ya rubuta. Shi ba ya san ma a kawo mai fayali ya sa hannu ki a je a kashe shi. To irin wannan kuma sai ya jawo wato cire wasu a kurkuku. Maimakon wata kira zai gani a wannan shekarar sa na yanzu a ce ai yau ya yi shekara 10 kaza ke nan. Wannan ai ya ishe shi ba, ku zo ku sake shi. Wannan yau shekarar sa 20 ke nan yana jiran hukunci. Har yau ba ai ba. Sai ba ruwa na in je magana shi kansa da Allah kuma ku ba fashe su daga nan ku mai rubuta. To wani ma in yanzu haka ne, wani ma in yanzu sai ka ga mutum ya yi laifi. Kunan kuna da kan an kashe shi yana tsaye da jiran shi. Shekara 20-30 ana yi har fiye da haka, saboda ne taka tsantsan a zartar da hukuncin kisa. Duk wannan shari'ar musulunci ce, ita ta tsara wannan bisa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kayi kuskure dubu wajen kyalin mai laifi ba hukunta shi ba. Wannan ya cancanta a hukunta shi, kai kuskure ka sake shi. Wannan ma ya cancanta a hukunta shi, kai kuskure ka sake shi. In za ka yi haka so dubu, ya fi ma sauki a kan kai kuskure ɗaya wannan bai cancanta a kashe shi ba, ka ce a kashe shi. Domin in aka zo aka ce wannan kuskure ne, za ka iya dawo da shi? Za ka iya dawo da shi. Saboda haka kai kuskure wajen kashe mai gaskiya guda ɗaya ya fi ma sauki kai kuskure wajen sakin mai laifi tsari. Mai laifi ne kai kuskure ka sake shi. To ya fi ma sauki akan in aka ce wannan ɓarawo ne, aka duba aka zo aka aibe ɓarawo ya kasance, kuma aka kawo wanda ba ɓarawo ba kace ku yanke ne hannu, aka yanke ne bisa kuskure, daga baya ka bayyana ashe ba shi ne ɓarawon ba, wancan ne ɓarawon. Idan aka yi haka a shari'a ba wai fasara za a yi ba, sai a kawo ɓarawon na gaskiya a yanke masa hannu. Shi kuma wanda ya zo ya bada shaida cewa shi wannan shi ne ɓarawon, a kawo shi biya mabiya hannunsa. Shi alƙali ba ruwansu da shari'a da shari'a yake amfani. To wannan shaida shi ya zo ya tsaye yake shi ne, alƙali kuma ya yi da shaidarsa, saboda haka shi yanke ne hannu, shi ne zai biya biyansa. To duk wannan ƙa'idoji ne da shari'ar musulunci ta saka don kiyaye zaman lafiya, don kiyaye rayuwa. Duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu imri'in muslimin illa li ihdas salat, jinin mutum musulmi a taɓa shi a kashe shi baya halatta sai ya yi ɗaya abu uku, ko dai ya kashe wani shi ma sai a kashe shi, ko kuma mutum ne wanda ya taɓa aure ya zama muhusni ya zama katangage amma kuma ya tsallako katangar ya zo ya yi zina, wannan sai a kashe shi. Duk mutumin da ya yi aure ya kasa haƙuri ya yi zina, to ko bulala dubu za ka yi mai ba zai daina ba, saboda haka shi ake ku kashe shi wannan. Amma duk mutumin da bai taɓa aure ba ya je ya yi zina, ka kama shi kamar bulala 100 ba zai ƙara ba. Sai za a ce idan saurayi ne amma bulala 100, amma idan ya taɓa aure ya yi zina to ku kashe shi wannan. Mazala ya ce mutum na uku sai wanda ya bar addininsa, man baddala dinahu faqtuluhu, duk wanda ya bar addini ya fita daga musulunci in kashe shi, amma ba za a kashe shi ba kawai ya fita daga musulunci, a'a sai an zaunar da shi ka fita daga musulunci. Sai kalmar da ya faɗa ittifaqan a wajen musulmin duniya duk wanda ya faɗa wannan kafiri ne, to sannan ya zama ridda. Amma in abin da ya faɗa a wajen wasu musulmi malamai ba ridda ba ne, a wajen wasu ne ridda, ba za a kashe shi. Domin me? Udru'ul hududa bishubuhat. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya aka samu wata mafaka da za a iya kaucewa haji don tsoron kar a yi ta kisa, maza Allah ya ce a yi. Mutum ko zuwa ya yi laifi ba shaidu ya ce na yi, ka tabbatar ka yi? Ce na tabbatar na yi. Hukunci kaza maza a yi ma? Ce eh na yi. Ka yi kuma kuna ji? Ya ce eh na yi. Ni ne wanda zai kaza? Aka rubuta to a je a kashe shi. Ya ce kai da gangan nake, da gangan nake. Maza Allah ya ce kar ku kashe shi domin ya kawo ruɗu. Yanzu da wannan da wacce mace ce ta gaske ba za a iya sani ba. Yanzu da yanzu nake ɗin nan shi ne na gaskiyar, ko kuma wancan da ya faɗa shi ne na gaskiyar, ba za a iya sani ba. To in dai an samu shi ba, maza Allah ya ce a fasa kisa. Amma a ce to kai wa fasa ra a je a madukar biya dan kai ya ƙara, saboda mai ƙudur ƙulu hududa duk shi ba haka. Ko ya aka samu shubha, wani bai gani sosai ba, wani ya gani, wani kuma ya ce kamar na ji kamar ya ce, sai abinda aka ji hakika ban za a. To waɗannan abubuwa idan an kira mutum cewa ya yi fita daga addinin musulunci, yusta sabu salasa ayyam, sai an nemi tubarsa kwana uku, a nema da safe, a nema da yamma, a nema da safe, a nema da yamma. Ka fa bari ka tuwo fa, yanzu in ba ka tuwo ba kashe ka za a yi, in kuma an kashe ka wuta za ka ba. Kuma a nan ba za a ma sallah ba, ba za a ma binne ka a makabartar musulmi ba, ba za a ci gadonka ba, ƴaƴanka da matanka ba za a ba su ko kuma jikin dukiyarka ba, dukiyarka ta zama ganimar musulmi. Kar ka jawo wannan, kar kai kaza kaza, sai ni ba zan fasa ba. Gobe da safe a yi masa, da yamma a yi masa, sai an kwana uku ana yi. In an kwana uku ana yi shi kenan. Ranar na uku an ce a je a yanke masa hukunci, ko ya ce ya tuba, sai ba za a taɓa tubansa. Ko ya ce ya tuba, za a taɓa tubansa. Wannan ba a mai ikirari ba, wannan ana magana ne laifi ne an tabbatar da laifinsa an yanke masa hukunci. Shi ko wancan ba shaida ba kuma shi zo ce ya yi, kuma daga baya ce ƙarya yake, shike da sai a gane shi. To idan ka bi duk matakan shari'a, duk inda ka ji an ce a yi kisa, za a ga an kewaye kisa ta hanyar abin da can zai yi. Ya ishe mu ganin yadda addinin musulunci ya martaba kisa a hukuncin kasama, yanda idan aka tadda mutum ya mutu, amma kafin ya mutu an tadda shi da ransa cikin jini, yana cewa wane ne ya kashe ni, wane ne ya kashe ni. Ko kuma a zuwan kawai aka same shi matacce a gonar wani mutum, yanda an kai gaba da kiyayya tsakaninsu da wannan mutum. Ko kuma a faɗa suka yi da wani mutum, ya man wani irin duka a makarfafarsa, ya tafi gida ya kwanta rashin lafiya, bayan lokaci mai tsawo ya mutu. To duk wannan ba za a kashe shi wancan da aka ji mamaci yana cewa wane ne ya kashe ni ba? Ko aka same shi a gonarsa ko kusa da gidansa a mace? Ko kuma da ma ya taɓa dukansa ya kwanta rashin lafiya, danginsa suna kyauta zaton dukan nan da wane ya masa shi ya kashe shi? Ko kuma su sun gaskata ɗan uwansa da yake cewa wane ne ya kashe ni? Sun gaskata cewa eh haka ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za mu yarda da maganarku ba, sai dai in za ku rantsuwa so 50, sannan mu yarda shi ya kashe shi. Kuma rantsuwan duk danginsa maza su zo su za su rantsu, da babansa, da wansa, da kaninsa, da ɗansa, duk wani namiji da zai gaje shi su zo a rantsu. In su 50 ne, kowa ya rantsu so ɗaya. In su 10 ne, su zo kowa ya rantsu so biyar. in su biyar ne kowa ya rantsa su goma su zo su yi rantsuwa su hamsin cewa sun rantsa da billahi da billahi illa huwa wani ne ya kashe ɗan uwansu ba yanda za a yi wannan su yi da su wannan sai ya ki ya zama a zuciya amma in dai ɗan kwanto ba za su iya wannan rantsuwa sai sun gama yadda tabbas shaida ce babu a lokacin da ya yi kisan amma dukkan alamu sun yi da rikizar abinda shari'a ta kai wannan shi wannan mutum da aka kashe ba shaida sun da aka kashe shi shari'a ba ta son ta zubar da jininsa a banza shi kuma wannan da ake da'awar shi ya yi kisan nan shari'a ba ta so haka nan saboda ɗan hujja ɗan ƙarama ta salwantar mar da rayuwarsa shi ya sa manzala ya ce a tasahi kona ma'ana za ku rantsuwa a tahalifuna billahi khamsuna alafan za ku rantsuwa da Allah rantsuwa hamsin wa tastahiquna dama akhuku ku tantance jinin dan uwan za ku iya wannan suka ce wallahi ya rasulullahi za mu rantsi to hamsin kuma shi balare ne akan harkar diyya da jini ku baya wasa da wasa akan ya karbi diyya ko ya karbi jini domin da can abin da suke yi wato karbar fansa shi ne abinda Balarabe yake takama da shi ko bayan shekara ɗari ne sai ya karɓi fansa in ya zo mutuwa ma bai samu dama ba wasiya ta farko da zai wa ƴaƴansa muna da fansa a ƙabila ta ba kar ku bar duniya ba ku ɗauko wannan fansa ba to sun yi gadon gaba kenan saboda haka za su ci ɗan mara su dinga farautar waɗancan mutane har sai sun ga sun bada sun yi fansar wannan to musulunci sai zo rushe wannan cewa in an ma kika in na ganganci ne za a rama in ko ba na ganganci ba ne a baka diya su fi da mana suna karɓar diya wannan karɓar diya da kisasi Allah sai kulle maganar ya ce wa lakum fil kisasi hawa wannan ta sa aka zauna lafiya a duniya saboda hakkin musulunci saboda hakkin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya yi musu albishir yace sai Allah ya raya ku mace ta haura kuminta tun daga nan Makka ta tafi hassan a banda kura sai Allah kawai take tsoro amma ba ta tsakan wani zai zo mata ta'adda saboda shari'a ta riga ta zauna addini ya riga ya zauna babu wanda zai zo ƙara taɓa wani kuma haka ya tabbata kuma haka aka gani kowa ransa ya zama kamamme ya zama ƙarami idan aka taɓa mutum komai lalacewarsa komai ƙanƙancinsa to a kansa za a bada jiya ko kuma a ɗauki fansa da zarar an kashe mutum mutum ne zai zo baƙo a kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a tashi a tafi garin a ce wannan mutumin da suka kashe su bada jiya kuma su bada tilas saboda mai tsoron in ba su bada ba to yanzu nan yaki zai iya faruwa da yawa yaƙoƙi da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bunin nadir ba wani abu ya kawo yaki tsakaninsu da shi ba diyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je karɓa a wasu ruwan suka ga cewa gashi ya zo bari su kashe shi mala'ika jibril ya gaya masa ya dawo gida ya aika musu cewa tunda kun warware alƙawarin zaman lafiya ku tashi da gari ya raba su da gari amma in ba wannan ba za a ga cewa haka daular musulunci ta kwararo taɓa mutum ɗaya zai iya jawowa ko wani ne wani alƙali daga Yaman ya turo sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu da takardar fayil na shari'a cewa wasu mutum goma ne suka taru suka kashe mutum ɗaya me hukunci ne sai na Umar ya rubuta takardar ya tura masa cewa duk mutum goma nan a kashe iska sabon ta siyar ya amir mu yanzu a kashe mutum goma saboda mutum ɗaya sai na Umar ya ce wallahi inda mutanen Sana'a su ne babban garin Yaman nan in duk su suka haɗu suka kashe mutum ɗaya sai na kashe in duk mutanen Sana'a suka haɗu suka kashe mutum ɗaya sai su tuni ko zan kashe kaga wannan ya isa ban tsoro cewa ba kowa zai zama lafiya in duk dangin ku kuka haɗu ku kashe mutum ɗaya gaba shi ɗaya ne za a kashe ku tilas ku tsala mutum ya zama lafiya dan kuma ku zama lafiya wannan kaɗan kenan dangane da nahiya ta hayatu sulmiya da aka samu irin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama da larabawa sun zauna lafiya ba mai yaƙar junan su Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musulmi sun zama uwa ɗaya uba ɗaya kada wani ya kyama wani Allah tabaraka wa ta'ala ce kazalika kuntum min qabli ai da kuma da ba kuke da juna kuma nallahu alaikum Allah ya yi muku baiwa yanzu kuka zama ƴan uwan juna saboda haka kada wani ya ƙara neman ya mulakanta wani ko ya taɓa idan mun koma bangaren hadara shi gaba da aka samu ta bangaren addini larabawa wato duk wani abu da ka san ana ibada da shi to akwai masu yinsa a larabawa akwai mushrikai ma'anan mushrikai masu bautar gunki da dutse da katako su suke bautawa akwai majusawa kamar garin Makka da kusan jaziratul arab ko kuma hijar gabaki ɗaya mushrikai ne bautar gunki suke akwai kuma majusawa masu bautar wuta mushrikai kamar irin mutanen Yemen kamar irin mutanen wato Iraki kamar irin mutanen Bahrain wannan duk farsa suke bi duk wuta suke bautawa majusawa ne akwai kuma waɗanda wato mu'addalai malan mu'addalai ƴan zaman banza su ba ka bautawa kowa tantiran gari ne kawai babu wata doka a kansu babu wani addini da suke kowa zaman kansa yake akwai masu bautar rana da wata akwai masu bautar wato ruwa akwai masu bauta ba irin wacce ba a yi sannan akwai yahudawa sannan akwai nasara duk a cikin jaziratul arab amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bullo cikin waɗannan gabaki ɗayan su ba mai bautawa Allah shi ba da yahudu da nasara sun kai hajjin da sun taharibi sun yi tabdilin sifansu sun zama wani abu yake yi daban ba yahudanci ba wani abin da ban suke yi ba ma kiristanci ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya hudo shi cikin Makka nan ne tutar wato kamar yadda buci yake cewa maulidun kana lil wafida lil kufri tani'i ma'ana tauraron kafirci yana tashansa haka aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam katsam sai gashi duk kowa sai da ya girgiza wato Abu Sirri yana faɗa albarda cewa ra'at qulubul ida qulubul ida amba'u bi isati labaran gashi nan kowa sai daga wani sai fadi shedan yayi iri yayi kuruwa saboda haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga uku ya lalace ya shiga halakar ta tazo saboda ya san bai rusa maka aiki yanzu shedanu matsafa aljanu babu wanda hankalinsa bai tashi kamar dai wato tumakai da shanu da raƙuma su ji gunjin zaki ta san an ce idan zaki a daji idan in zai yi kuka ba kamar sauran dabbobi yake kamar jaki da sanuwa in za su yi kuka su ɗaga baki sama su hangare a'a shi idan zai yi kuka kama bakinsa yake a ƙasa ya buɗe bakin ya rugurguza ihu to babu mutumin da zai iya sanin daga nahiyar da ake ihu sai dai a ji amal ihu al-abdajin gaba ɗaya to yana daga wato hususiyya da Allah ya bashi duk dabbar da ta ji wannan kukan sai gabanta ya faru ba abin da ke tada da wato hankalin makiyaya komai wato lakalinku na kariyar zaki ba zai tsalle kunku ko ba zai ce to ba za ku iya tsalle zaki daga shiga zukatan kuma dabbobin ba saboda haka in yi wannan gunjin to duk dabbar da take kwance sai ta miƙe tsaye kuma sai su tsariya su ɓace mata duk dabbar da take komai tsakar dare suna bacci duk wacce take zaune tana bacci sai ta miƙe sai ko sai fukariya su suka ce ba saboda to haka kafirai suke jin labarin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai da jijita kowa sai da hankalin sa ya tashi saboda ne wannan karshen addinin sun zo gaba ki da ita kanta Ka'aba an ce ta yi magana take cewa yanzu ne tsarkake ni yanzu yanzu ne za a tsarkake ni daga bautawa wani Allah yanzu masu bauta Allah za su zo su kila saboda zuwan musulunci saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara kira zuwa ga Allah shi ta idza wahdahu al-ibada lokacin da ya kira bayi shi kadai a lokacin duk wata muqallatun aqza'u mana qayyir ibaniya mai kwanta kamar da gaban kusura fata Allah bi ayyunul qawiyyah idan wani da ta suke makaji sai Allah ya bude su saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanin yanzu zuciya ta waye wa qulubul gulfa mutum shi da kansa wani sai ya tsaya ya tunanin waishin wannan abin da muke bautawa da wanda ne muke bautawa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama tare da su kenan ya yi da su ka dubo wannan abin da kake bautawa mai bambancin ka da shi kana mutu kaba a yau mutum yayi computer yayi jirgin sama yayi sukar yayi bom yayi komai ko yaje bautawa sallah yanzu nan zuciya sa ba alfa take ba zuciya sa alfa take to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna da su da ai wani ya zo ya ce sai da Abubakar zo mu je mu gaida Lata da Uzza Abu Talha ne sai ya sai na Umar zo mu je mu gaida Lata da Uzza sai na Abubakar ya ce wa kike Lata da Uzza sai ya ce ayyan Allah ne yace to yace to wace ce uwarsu sai Abu Talha ya shiru yace ka fa Abubakar kai magana wannan shi yake da musuluntar sa ya tafi gida ya tafi da shi ake taba tuna haka ba shi ana ta ga ayyan Allah amma zuci shi ba taba cewa to ina uwarsu ba sai Abu Bakar ya rubuta yace to in ta ayyana da Allah ina uwarsu da wannan magana sai da muka jawo Abu Talha yanzu ya ga cewa ai ko babu shakka a dai mu shi ne ne da yawa daga ciki wanda ake ba mu labarin da cewa shi saboda ibada kowa ka san kudi kudi ne Allah akwai karami akwai babba akwai na tabo akwai na siminti akwai na tagulla akwai na silba sai iya kudin ka wanda zaka iya sai kuma ka siya ka zage a jaka ka tafi da shi gida ka samu wani dan waje inda in ka aje ba zai tsire ba domin ba zai iya tsayuwa da kansa ba ka tsai da shi kuma ka dinga bauta masa kuma ka dinga cewa ima kaza ima kaza kuma in ka zama zaka kai ba zai iya biyo ka ba sai dai ka dauka ka saka a zakka ka zage ka tode shi to wani saboda iya bautar shi da yake sana'ar gurasa yake sai Allah burodi ya dama garin fulawa ya tuccura kawai sai ya yi shi da kai da kawahuwa da komai ya aje shi saboda haka duk sanda zai tafi yana cikin da kai sai ya aje shi ya yi bauta ya bauta ya bauta ya gama kuma yana cikin da kai zagi ran nan sai Allah ya jarabe shi da yunwa ya kama jin yunwa ya kama jin yunwa guduri sun kare sai sai aka ga zai a zuciyar shi ai akwai ko abinci a cikin da kalla me abinci sai wannan da kake wurga a abinci ne da zai magana sai nauyi ya dan daure aka yi gaba yuwa ta sake koya aka sake ce akwai fa abinci tare da kai to ha shi da kansa da ya ga to bari zai duba ya gani ya dauko Allah ya jire shi kare makallo sai ga na ko abinci sai aka gaya mai a zuciyarsa to kai banda abin ka ai ba wani abu ne kai kin yi shi da mu ai yanzu kuma kana jin yunwa shin yin shi mana in ka kuma gida ka kare wani sai ga eh to zai iya da wannan a shi ma zai kare wani ba ya cin ya Allah kenan gaba shi sai ba in ya koma gida zai iya wani ya kari hannu ya sa a baki ya kari hannu ya kari kai ya sanya a sai ko ya samu fa'ida to shi da kansa kuma sai da yana kansa da ya cin ya Allah shi to Allah ya zama haka to mutum zai dinga wa kansa tambaya lokacin da wato hawazinawa suka zo bayan mazala ya yi yaki da su a Hunaini sun gudu hawazin an je karshe sun shiga cikin gida an kulle an yi sulhu mazala ya rabu da su ya dawo gida sai suka nado jama'a suka ce gona mazala sallallahu alaihi wasallam suka musulunta mazala ce sharadin musulunci ku je guma kan nan dake garin ku ku rushe shi da kawai suka ce a ba za mu yi ba ne ta ga ko ce haba abinda iyaye da kakanni suke biyo bawa muka taso muna girma ma shi kuma yanzu dan dai mun karba addini da kace mu je mu rufa mu gaskiya a to ai addini na ba zai hada da wani a mun je ne bauta musu amma kaman mun su a garin mu mu da kanmu a cikin muna rusa abinda iyayen mu suka yi ba za mu iya magana ce ba zai yi suna garin bawa ko ko kuna musulunci to mun yadda ka turo a rusa amma da hannun mu ba za mu iya rusa ka turo a rusa mazala ya ce na yadda amma ku tsaya a wajen san da ake rusawa kaga an kishin muri an ci lafiya in ba ka nan wani zai iya cewa ba sai yadda ba suna nan amma kai tsaye ka sa aka yi ka dukan mutum ai kamar kai ka duke shi mazala ya ce to zan turo yadda za su rusa amma ku tsaya a rusa a gaban ku suka ce mun yadda suka ce amma da sharadi in yaki ya sami ka kana aikawa garuruwa a zo a taimaka ma gaskiya mun in ba garin mu za a yi a tsawa karka aika mana karka aika mana ba za ka yi mana gayyar yaki ba sai in ka yaji da wannan mazala ce na yadda ku zauna ku in yaki ya sami ku kwaye ni ku bani karku zo ku taimaka ma aka ce to da sharadi na uku ya ce me suka ce banda sallah ba za mu yi sallah ba mun dai yadda da kai annabi ne komai da komai kuma zamu amma gaskiya ka dauke mana sallah mazala ya ce la khaira fi dini la salata fi ba alheri a addinin da ba sallah a ciki sallah ban dauka ba sai kun yi sallah lallai sai kun yi sallah suka ce to mun yadda ka turo liman sai ce zan turo liman wanda zai dinga sallah bayan sun gaji sahabbai suka ce sallah ya akai haka yake ko rabu da su abin ne bai gama mamaye musu kirji ba idan abin ya malame kirjin su za ku ga yadda za mu yi yo sai da su labari suke ji mazala zai yaki da su sai ba aika mana ba a za ku yi ne sai alhamdulillah ya ci ya sa ne ka muna zauna waje da ai abin ba zai yiwu ba mazala ce to kun ga mutanen ku ya ce ai ba sai mun aika musu in imani ya zauna a zuciya su da kan za su ta to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bin larabawan nan ya dinga shafa larabawan nan ya dinga bin larabawan nan ya dinga shafa su ya dinga nuna musu kazanta da abin da suke yi a da zinace shan giya sha kwace abin da Jafar ya faɗa kenan a gaban Najashi ya ce me tsakanin ku da mutanen nan ya ce mu dai mutane ne ba mu iya karatu ba ba mu iya rubutu ba ba mu da sana'a sai shata sai kwaci sai kisan kai sai shan giya sai cin mushi Allah ya aiko mana da annabi daga cikin mu dan mu wanda muka san shi muka san iyayensa ya ce kar mu bauta wa gumaka mu bauta wa Allah shi da kar mu yi zina kar mu sha giya kar mu karya kar mu cuci wani kar mu kaza muka yarda muka daina wa'ancan muke yin abin da ya saka mu su kuma waɗannan suke cutar mu abinda Jafar ya faɗa kenan halin larabawa kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana'ar su da aikin su da mu'amalar su kuma ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da su a kai wanda a wancan lokaci kisa ko shan giya wato kamar a Bahaushe ne kace waye waye tun goro ko wa mashi shan giya ne duk wanda ka gaishe cikin giya yake santai ne yake ko nan da aka ce a daina shan giya suka ce daga dare aya ta sauka mazala yasa aka yi shirin cewa daga yau Allah ya haramta shan giya suka ce da muka fito sallar asuba sai da muka dinga ɗaga mayafan mu kamar ayin ruwan sama saboda tadin giya kowa ya ɗauko randarsa ya fito waje ya fasa ta to tabi akai a garin sai da kowa ya dinga dage rigarsa ka ta shahidiya to duk mutumin ku da aka ce yana shan giya to abinda bai bishi ne wanda bai tuna ba amma duk wanda ya tuna zai iya yin to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya musanya musu wancan addini da addinin musulunci addinin bauta Allah shi kadai addinin bin Allah shi kadai da gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama na garin larabawa tunda babu wani gari na musulunci sai madina garuka suna karuwa a cikin shekara 10 da manzo Allah yayi a madina ba a yi sauran wani gari ba larabe ba sai daga kashin daular musulunci duk larabawan nan gabaki daya da majusawansu da mushrikansu da yahudawansu da kiristocinsu gabaki ɗaya suka koma ƙarƙashin tutar addinin musulunci ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kasa Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa zukatansu addinin musulunci ya tara su wuri ɗaya wanda da ba dan haka ba gabar da take tsakaninsu ta ba za ta warware ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa allafa baina qulubihim Allah shine ya tara tsakanin zukatansu suka zama suna kaunar juna suka zama suna san juna suka zama suna martaba juna babu bambanci tsakanin wannan kabila da wannan kabila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna da'awatul jahiliyyati mawdu'atu da'awa da kirari irin na jahiliya manzo Allah ce da gaiwa na soke shi duk wani abu da ake ribal jahiliyyati mawdu'atu ruba da ake ta jahiliya na soke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana jamal jahiliyyati mawdu'atun duk wani jini da da ake neman sa a jahiliya to yanzu musulunci ya soke shi babu mutumin da da kake neman sa da jini yanzu aka musulunta kace har yanzu kana neman sa da wannan jini domin me al-islam yuzubu ma qabla musulunci yana yanke abin da ke bayan da zarar mutum ya musulunta to shikenan shi da dan uwansa musulmi sun zama uwa ɗaya uba ɗaya innamal muslimuna ikhwatu musulmai ƴan uwan juna ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa yanzu musulmin ma da yake yayi hijira to ya fi musulmin ma da bai yi hijira ba ko da mutumin da yake maka ko da musulmi ne in bai yi hijira ba daga baya bayan maka ta zama garin musulmi akan ce yanzu ulul hazi aula ba'd min ba'd ma'ana ɗan uwan zumunta sashin su ne yake zalla da sashi amma kasancewar larabawa yanzu musulunci ya zauna a zuciya Allah tabaraka wa ta'ala yace yanzu kan kafirai sun tsaya kaunar cewa za su iya shafa addinin musulunci dama da abinda suke cewa sha'irun da tarbatu da yi rabar mana mawaki ne kuma shi yau da goma za su magana masa wai yau da goma za su je da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai gashi yau da goma ta kasa tafi da shi Allah tabaraka wa ta'ala ce al-yawma ithal ladina kafaru an dinukum fala takshaw yau kafirai sun tsaya kauna za su iya kawo karshen addinin musulunci kar su kara masu tsoro mazala yaje wada'i yace inna shaytana adiya ita ayi ubada fi ardukum haji shaytan ma shi ma yayi suranda ya tabbatar cewa ba za a kara yin shirka a makka ba gaba daya a ce yanzu ba musulunci ake ba bautar gunki ake a maka shaytan ma ya haƙura ya san abin da zai yi ba musulunci ya riga ya zauna musulunci ya riga ya kafu babu wani abu da za a canja shi da musulunci a ƙasar larabawa gabaki ɗaya da sauran ƙasashen musulmi shi musulunci wani irin abu ne wanda in ya zauna a zuciya baya fita in ka ga ya fita to dama bai zauna ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da yake sa hannu akan sulhu hudaybiya daga cikin sharuɗin aka ce duk wanda ya kafirta ya dawo maka to ba za su dawo da shi madina ba amma duk wanda ya musulunta ya bar maka ya je madina manzo Allah ya dawo musu da kayan wai in ya koma da ma gida ya je wanda kuma ya gudo waye saboda haka namu ne wanda ya kafirta ya koma maka ba za su dawo da shi ba. Wanda ya musulunta ya koma Madina a dawo musu da kayan su. Allah ya ce na yarda. Sahabbai suka ce za ka yarda da wannan. Ya ce ai duk wanda ya ban mu ya koma wajen su dama ba cikin mu ba. Duk wanda ya ban mu ya koma wajen su kar ku yi fatan a dawo da shi, me amfanin dawo shi? Ya mutum zai yi ridda ya koma cikin kafirin kuma a dawo da shi cikin musulmi zai mana? Sa'ad bin Qawla musulmi ne, sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je ya yi hijira. Da ya yi hijira sai ya taho Makka. Da ya zo Makka sai rashin lafiya ta kama shi, yana kuka yana kuka. Ga manzon Allah a Makka, manzon Allah ya zo fitan Makka ta ya rasu ana. Manzon Allah in yana fadin masu hijira wa'adar yawa sai ce lafin alba'is Sa'ad bin Qawla. Abin tausayi shi ne sa ɗan Qawla, domin shi ya mutu a garin da ya bari saboda Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma rashin lafiya ta kama shi, ga shi a zaune a Makka. Sai ya kama kuka, yana kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai kafa kuka Sa'ad, ya ce ya Rasulullah, ya zan bar garin nan dan Allah dan manzansa in koma Madina haka kawai daga zuwa balaguro mutuwa ta sukwala ta a nan in mutu a nan. Mu zai garin su ne ma mahaifarsa ce, amma ya ga ba ya son ya asara hijirarsa, ya fi so ya koma Madina garin da ya tafi dan Allah dan manzo Allah ya mutu a ta. Manzo Allah ya ce a'a Sa'ad, sha kurumunka, ai ba ma mutuwa za ka yi ba, tashi za ka yi, tashi za ka yi. Allah zai amfani wasu da yawa da rayuwarka, wasu kuma za su cutu da yawa da rayuwarka. Sai ku yi murmuzi. Ya koma Madina ya yi zamansa sai da duk sahabban manzo Allah suka rasu. Duk mutumin da ya bar Makka ya tafi Madina, duk almuhajirun gabaki ɗayansu shi ne na ƙarshensu a mutuwa. Duk wanda ya bar Makka ya tafi Madina to sai da ya bar sa'adu. To kaga wannan duk magana ce ta nuna cewa yanda musulunci ya zauna ya mamaye ya zama da kafirai, ba musulmai ba sa tuna ma rayuwarsu da ta kafirci. A lokacin da Suhayl ibn Amr ya zo ake tuna Hudaybiya, manzo Allah yana zaune, wani daga cikin sahabbai yana tsaye a bayansa. Idan ana magana sai Suhayl ya sa hannu zai taɓa jemin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa al'adar Laraba kakan taɓa jemin wanda kuke magana da shi. Sai ya miƙo hannu zai taɓa jemin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan da ke tsaye a bayan manzo Allah kamar irin odula ɗin nan, sai ya sa faɗin takobi sai ya mace mai hannu. Ki tanaha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsa daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya sake miƙo an anjima ana magana kamar ya manta tun da aka yi shi ma, ashe wannan yana faɗake. Domin da ba a yankin da yake kenan, yana duba duk wani motsi na shi. To da ya sake ganin zai miƙo hannu sai ya sake sa faɗin takobi ya mace, sai ya ɗaga kansa sai ya ce wai waye wannan ne, wai ba waye da bane ne, yaushe kawai ka kashe da kai, ba da kai muke zama mu zage shi ba? Ko yanzu dai har ma wai na zuwa har ma wai hada da kake? Sai banza bai ce ma komai ba, sai da kai nake ba ka ji. Sai manzo Allah ya ce mu ba a wannan maganar a nan, duk mutumin da ya musulunta to a wajen mu bai taɓa komai ba. Saboda haka wannan aiki kai ka san ya yi, mu ma san ya yi ba. Don musulunci ya yanke yanzu sabon mutum ne ba wancan bane da ka sani. Wannan daga cikin abubuwan da suka fara jigita kwakwalwar Suhayl ibn Amr dangane da yadda musulunci, suna mamakin duk mutumin da ya musulunta wani irin wato sihir cewa ake masa na ya manta uwarsa, ya manta ubansa, ya manta addininsa. Allahn da yake bautawa shi za a ba gatari ya fara farar wuyansa, kuma ya murmushe shi ya watsar ya kone ƙafarsa. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu cigaba na addinin musulunci, ya kawo musu wayewa ta addinin musulunci. Wanda da za ka samu mutum saboda rashin addini, bai san tsafta jikinsa ba, bai san tsarki ba, bai san yadda zai kwanta ba, bai san yadda zai kusanci iyalinsa ba, bai san yadda zai tarbiyyanci ƴaƴansa ba, bai san yadda zai yi magana ba, bai san yadda zai yi sutura ba. Amma duk Annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da zai koya musu. Wanki din nan sai manzo Allah ya koya musu wanki. Mafi yadda ake wanki, sai ya zauna buɗu-buɗu, gyaran fuska, tara gashin baki, ya rufo ya rufe baki, sai an buɗe gashin sama, an buɗe na ƙafa sannan baki ya buɗe. Haka suke ko gashi ya zubo, saboda masu gashi ne, sai mutum ya yi haka sannan zai buɗe fuska. Kuma ga ƙazanta, a kitsa wannan, a bar wannan, a kitsa wannan, a bar haka mutum zai zo zaro-zaro. Dogaran Annabi sallallahu alaihi wasallam da an yi baki suna gan su a haka, sai a ce su kai su ci wanka. Kuna son ku samu fuska a wurin shi? Ki eh, ki zage fuske. Ku yi aiki wannan gashin, ko ku daure shi a baya, ko ka gyara fuskarka, wannan kasin ba ku gyara ta, ka yi kaza kaza, sai mutum ya dawo tas. Shi da kanshi, ka san ko doki ne kai mai wanka, sai ya gaina wata ƴar takama. To mutum da bai san wanki ba, bai san wanka ba, Allah Allah zai ce ku yi wanka, ku yanke farce, ku yi aski, ku gyara gashin baki, ku gyara gemunku, ku yi tsafta, ku yi kaza, ku yi kaza. Zama yake da su ya koya musu kwalliya. Idan baka iya wa Allah ya koya ma ya ce yi kaza, yi kaza, gyara kaza, gyara kaza. Yace kai matanku fa suna son su gani a jikinku abinda kuke so ku gani a jikinku. Kana san ma take ta kwalliya, kai ma da kwalliya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo dubi ya duba. Yayi atwaci, ya taje kansa, ya shafa mai, ya shafa tulare, har kashin da kansa Manzo Allah zai ce a kawo tulare. Ya shafa, ya dau da kansa ya dinga shara. Kuma yace kun ga nan inda muke zama, ga mu yi fada, babu wani zaman yi rufe masallaci. Yace duk wanda ya dauki tsinke daya a masallaci, haƙƙi ɗaya in ka gani a masallaci ka ɗauka ka fita da shi, Allah zai baka lada kaza. Kada wanda ya tuhu mana da yawo a nan, kada wanda ya tuhu mana da majina a nan. Manzo Allah ya dawo da su sababbi, ya gyara su, suka dawo suka zama mutane. Magana ya koya musu yadda ake magana. Idan ana yi wani a ce shi shi kai ta, kada wanda ya yi magana sai ya gama. Sai wanda ya gama sai Allah ya tafi kai kuma ita ka. Ko za a gashi a bari ya gama ita ka. Sai wannan wannan ma ya yi wannan duk kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa idan ana magana kowa ya shi kada wani ya yanke magana sa. Girmama dan uwanka zaman nan sai manzo Allah ya koya masa yadda ake zama. In kai ɗaya ne ga yadda zaka zauna, in cikin mutane ne ga yadda zaka zauna. Komai sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa. Kuma addini ne yasa haka. Wannan ta jawo suka zama wayayyu tas. Inda duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi gari kaza wajen sarki wani, ka ce ni da aikoka. Da dan ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai an ga yafi kowa a wajen kwalliya, yafi kowa kwalliya kuma tas da shi, kuma ga iya magana. Haka mukauki ya gaya wa Hadu bin Abi Balta'a, yace anta hakimun jita min hakimi, kai mai hikima ne, babu shakka wanda ya turo ka ma mai hikima ne. Domin suna cewa rasulul mar'i dalun ala aqalli, dan aikin mutum shi yake nuna waye aiko shi. Saboda nutsuwa da iya magana da yin magana daki 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 daki, to duk addinin musulunci shi ya bada wannan wayewa. Yau Larabawa waɗanda da duniya suke kaiwa Paris, Iran, sarkin Iran Kisra shi suke kai wa duniya, shi suke ba dukiyarsu. Sauran kuwa duk da baki ɗaya sai dai su je wajen wannan su kai mai dukiya don zuwa lafiya, su kai wannan, su kai wannan. A lokacin da Hirakal ya ce ya yi wa Allah bakanci saboda shi Kirista ne, duk ran da suka sake faɗa da Kisra, idan ya ci Kisra to ba zai hau dabba ba, ba zai hau doki ba, zai hau raƙumi ba, tun daga Rum a ƙasa zai tafi har Baitul Maqdis. Godiya ga Allah. sai da garin sai ya ji habbaitin magarfi godiya ga Allah. Sai ku aka yi yaƙi, sai ku yi ciki sira. Ya ce Allah ya cika mu ni ko zan cika wa. Haka ya taho tun da garin a ƙafa. Sai dai kayan abinci da kayan abin da ake lafiyawa dabbobi. Amma tun da sarki na tafiya a ƙafa ko da zai hau doki. In ka ga mutum ya hau doki, to aike shi aka yi gaba ya gano hanya. To kuma tun da kafaitaccen sarki ne, duk wani dagaci ko wani sarki ko wani hakimi da yake kan hanya, an umarce shi da shirya kare. Saboda haka da ya rage masa saura kamar kilomita 50 ya shiga Baitul Maqdis, to kafar aka shimfiɗa red carpet ita ya dinga takawa har ya shiga Baitul Maqdis. To bayan ya je Baitul Maqdis, ya yi ibada, ya yi gode wa Allah, ya cika bakancinsa. Nan a masaukinsa kawai wazirin sai na shigowa sai ta da shi ya yi tagumi, hawaye yana zuwa ta gidansa. Sai ya ce sarkin duniya me yasa ne ba kuma? Bayan Allah ya baka duniya, yau ƙasar da aka bijin tsoro a duniya ta karya ka. Ka ratsa duniya a ƙafa ka to lami lafiya ka zo inda kake so. Inda sauran wanda yake damunka a duniya faɗa shi yau zai wa a gaba da shi. Sai ce ba za ku iya ba. Ya ce a duniya yake ko a lahira yake? Ya ce a duniya yake. Sai ce na yi wani mafarki da yawan tsoro. A cikin tsibiran Sahama ɗin nan za a yi wanda zai kawo ƙarshen mu. Ya ce nan sarki ya daɗe, wato magagin bacci ne. Suna cikin wannan irin sai aka ji hayaniya a waje. Ana jin hayaniya a waje, sai aka ce a kawo shi a zo da ita mai hare. Sai aka ce wani mutum ne aka kama an ga kamar so yake shigo fada. Zo ku zo da shi. Ana zuwa da shi ya kalle shi sama da ƙasa. Sai ce ku tuɓe wa wando. Ku tuɓe wa wando. Sai cirar sai aka tuɓe wandon sa. Sai ya ga al'aurarsa da shayi ya ce aha, ya ce su ne. Domin su Laraba ko a zamanin jahiliya tana shayi. Sai ya ce irin waɗannan mutanen su ne mafarki daga ƙabilar wannan mutum. To ana cikin wannan ne sai ga ɗan ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ga wani daga saƙo, sai daga ina, sai daga Tuhama. Sai a shigo da shi, a shigo da shi sai ba shi takar. Sai ga wasiƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To already sa magana sura al-Isra ce ni kuntu bi ruhi musa tishari an ce mace da zai ne tafiyar wata da kafin wannan wasiƙa ta zo mun san shi daga ya kare sarki ya san ba zai iya ba kuma sai ga wasiƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake ne cewa a kawo masa mutane wanda a ka irin su abuci ya ne dangane wannan tambayoyi wanda sai karshe yace wallahi mutumin nan sai ya mallaki har inda nake tsaye din nan ina ma zan gan shi da na hidimta wa takalminsa. Ko kuma sai da aka yi haka shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je aka gaya masa ga abinda makauci sai ce kuma ya ce ka gaida shi ka je ka ce masa ka same ni na yi nisa ba zan samu daman gwajin ajiye ya ba in yi ajiye shi amma ina gaishe shi ina jiwa ba shi ya haɗa mun sha tara ta arziki ce kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi kyautarsa kuma ya mai godiya kuma ya ce amma haza fa sayduhu mulki ya ce waɗannan mulkinsu zai dawama har duniyar ƙarshe. Ma'ana Rumawa Rum ƙasar Fafaroma ta yanzu wannan zaman da suka yi a da manzo Allah ya ce wannan mulkinsa har duniyar ƙarshe. Na ban mutu garin su mulki na addini na ba zai mulki garin ba. Na irin abin da ake cewa sarkin Kano ya yi shara da wani gari ku? An ba da garin shara. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shara sauro. Ba gagara suka yi ba. Karanci na manzo Allah ya ce amma ha za mu wannan a kyale shi. Abu kamar da wasa Abu Sufyan jirgin ruwa 500 suka da sojojin musulunci suka kewaye wurin. Aka dinga fafatawa Ma'awiya bin Abi Sufyan jirgin ruwa 500 ya kika da sojoji na musulunci aka je aka dinga fafatawa amma sai dawowa aka ba iya buɗe garin ba su ko mu iya fitowa sun kori musulmi ba sai shiga gidajen su sun kulle amma katan gurin suna da tsaro sai yanda ba za a iya haurawa ba ko an je haurawa ciwo harbi haka Muawiya ya hakuri ya dawo rum ta cigaba da zama rum amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika wasiƙar sa Farisa Iran aka yaga wasiƙar manzo Allah ya ce yanda ya yaga wasiƙar nan Allah ya yaga mulkin sa yace kuma an daina kisran ma la kisra ba adal kisra yace bayan wannan ma na rige kisran ma an daina kuma kamar yau ne za ku shiga ku zauna ku yi da'ira kuna raba dukiyar da ke cikin taskar sai kun shiga taskar sa kun yi da'ira ana turawa ne ga naka wala ga naka ana ci duk sai kun raba kuma sai da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja wa duniya fasali saboda kawo mata addinin musulunci addinin tsari addinin yanci addinin mutuntawa addinin girma kowa addinin sanin kai domin da ko bawa gare ka to zaka dinga masa mu'amala ta dabba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abidukum ishwanukum bayanku ɗan uwanku ne kar ku sa su aikin da ba za su iya ba in kun sa su wanda za su iya din ma ku taimaka musu wani daga cikin sahabbai Abu Huraira radiyallahu ta'ala yana da bawa in ya kai dinki sai ya ce ai musu kala biyu shi daya bawan sa daya irin rigar da ya saka irin ta bawan zai saka wani ya ce wai yanzu kai bawan nan abokinka ne ne ko bawan ka ne ce bawa na ne ce amma za ku dinga sa kaya iri ɗan su abinda suke yi wajen da za a dinga ɗaure raƙuma da dawakai nan bawa zai dinga kwana a amma su wani a ga yana kwana a ɗaki da shimfiɗa sa da komai kuma za a tafi yawa a tafi tare in za a hau dabba a hau da shi ya ce ai da ka ji abinda masoyina sallallahu alaihi wasallam ya gaya min akan bawan nan da baka tambaye ni ko ka yi mamakin abinda nake masa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana bayin nan namu ɗan uwanmu kada ba su mumuna na musu mu yi musu abinda muke yi mu ci da su daga abincin da muke ci mu shayar da su daga abinda muke sha mu saka musu sirar da muke saka haka addinin musulunci ya kwaci bauta wani yana dukan bawarsa manzo Allah ya hange shi daga nesa yana matsawa da zuwa saboda ya fusata har sai manzo Allah ya zo ya rike hannunsa sannan ya wuri ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka mutsu ba yace wallahi kana saba wa Allah fiye da yanda bawan nan ya saba ba kuma Allah yana da iko akan ka fiye da yanda kake da iko akan bawan nan amma Allah bai ma kowa ba kai ne ka kace masa haka yace wallahi na tuba ya Rasulullahi kuma ni na ma in tashi daga yau manzo Allah yace to ka wato ce fikanka da ba dan haka ba wannan sai ya kai ka wuta addinin musulunci duk mutumin da yayi wa bawansa hukunci da lalar ko da yanke gaba za a yanta masa shi idan bawa ya kawo ƙarar mai gidansa ya datse masa gaba za a hukunta mai gidan a ce daga yau kuma ka gaba da ko mai tuka bayansa a gabayan ya farfashe ya mallalar ya farfasa masa jiki za a hukunta mai gidan kuma a yanta masa bawa dan me dan nuna wato yanci a addinin musulunci haka nan mata sun zama cikin kunci sun zama kamar haja a kasuwa musulunci ya ceto su ya maida su da martaba ɗaya da namiji duk wanda ya kashe mace a kashe shi komai mazakutar sa duk wanda ya taɓa kayan mace ya biya ta in an tashi mutuwa a raba gado har da ita in an aure ta a mutunta ta a bata haƙƙin ta abu duk musulunci ya wannan haka nan ɗa da uba kowa aka bashi haƙƙinsa haka nan shugaba da wanda ake shugabanci kowa musulunci ne sai ya zama a duniya babu wani tsari mafi inganci mafi kyau in ba addinin musulunci ba ƙarƙashin koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama masalul a'la na duk wanda zai yi shugurar ke zauna lafiya to ba zai yi ba sai ya kwaikwayi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mamaye duniya, ya mamaye zuciyar mutanen duniya kuma a lokaci ɗaya. Da yawa za ka mallaki mutum amma ka kasa mallaka zuciyar shi, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaki mutum kuma ya mallaki zuciyar. A gurguje idan mun koma nahiya ilmiya, abu ne wajibi a bayyane irin yadda manzo Allah ya samu larabawa shi da kansa yana cewa nahlu qaumun ummiyuna la nasbu wa la naqa. Mu mutane ne yanda baban mu ta haife mu haka muke har yanzu, ba ma karatu ba ma rubutu. A lokacin da musulunci ya zo a Makka, wanda za a iya kawo takarda ya karanta ba su mutum shi ba, malami ko kwaya ɗaya ne. Amma wanda in an ce me aka rubuta nan, zai ce ai kaza aka rubuta, to bai hoto shi ba. Amma malami wa qatlul lawhal shi kaɗai ne malami. Amma in ba shi ba to kowa sunansu ɗaya. Amma addinin musulunci ya zo da surar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, daga ji an san karatu za a yi. Kuma maza Allah ya buɗe makaranta yana biya musu abinda ya sauka daga Alƙur'ani. Aka dinga yin surori guntattaki da ayoyi guntattaki, duk surar da kaji an ce aya ta uku ko mai aya biyar ko mai aya shida ko mai aya goma ko mai sha ɗaya, to makiyya ce. Saboda mutanen nan ba su san karatu ba su rubutu ba, yanzu ne ake biya musu. Mazala yana biyawa ana ansawa, yana biya ana ansa, kuma ai ta nanatawa, ai ta nanatawa. Mutum ya tafi gida ya ta nanata da dare, ya ta nanatawa don su iya hadda. Aka fara tsura musu ayoyi ƙanana ba doguwar aya, sai a ce wal fajr. Ko mutum zai ko daga daji yake zo kace sai wal fajr, sai ya faɗa ko to wal fajr wa layalin ashar wa shafi wal watr. Haka aka daga gaggaya musu watil wal zaitun wa dur sinin. Kuma ya ranka ne dama ba ga ya fara gaya musu ya wal ladina amanu zan ga inda bidini ila ajalin musamman ba kutubu a wa zaiwa ba za a iya ba. A sai aka fara gaya musu wannan guntar take, aka bude makaranta kullun tsoron mazala a cike yake ana biya karatu. Kuma Allah ya buɗe kwakwaɗa suka kama haddasa Salim Mola Abu Huzaifa, gashi bawa ne amma dandalin karatu ya fara shiga kansa, har ta kai wa Allah yana takama da shi, har ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai neman Alqur'ani to ya neme shi wajen mutum hudu, ya sa da Salim a ciki, ko ka nema wajen Salim, ko ka nema wajen Abdullahi bin Mas'ud duk mutanen Makka ne, ko ka nema wajen Mu'adh bin Jabal mutumin Madina ne. In dai kana neman Alqur'ani ko ka nema a wajen wani. To wannan ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gaya musu Alqur'ani to kuma sai zai dinga musu bayani ga yanda abu yake, ga yanda abu yake. A yi tambaya, me ya tambaya ka kaza kaza shi ne kaza. Idan wani ya tambaya aka ɗage gane me kuke, shi kuke yi wa dariya ko ni kuke wa dariya? Banda bai sani ba ya yi tambaya ne abin dariya ko ko wanda aka tambaya ne abin dariya, sai kowa ya shi daga nan ba a ƙara wa kowa dariya. Kowa aka ba shi dama sai tambayi tambaya fa to yanzu kaza ya faru kaza kaza, manzo Allah ya masa bayani abin da ma da zo zuciya kawai manzo Allah ya faɗe shi ma bayani. Dandalin aka haɗa su zuciya su zama zuciya ta ɗan makaranta, aka koya musu ladabin zama a makaranta da ladabin sauraro da ladabin fahimta da ladabin kafa kunne da hadda. Aka wani kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa abin kunya mutum ya haddace wani abu daga Alqur'ani a shekaran ga yake namanta ko kunya baka ji. Duk wanda ya manta wani abu ya dinga cewa an mantar da ni. Amma in ka ce na manta wato kawai baka dauki shi ma da muhimmanci. Saboda haka yace ya isa abin kunya mutum ya haddace wani abu manta. To wannan ta fara sa mutum baya son ya haddace wani abu manta. Haddace ta fi wahala akan ta yanzu. Domin yanzu in ka karanta ka haddace kenan. Su kuwa sai ka gama hadda. Yau da kawo sai a ce ai bayan baka nan aya goma ta sauka, an ce tsakanin aya kaza da aya kaza ka hada ce yanzu to anan za ka fada ta yanzu ba hadda ta dawo sabuwa ba kenan yanzu da ka hada ce daga sura kaza sai sura kaza to yanzu an ce yanzu tsakanin sura kaza da sura kaza ka zo ita ce a daidai nan haka fa suka dinga hada sai ka hada sai a buda sai ka sake saka sai ka hada sai a buda sai ka sake saka wato don kuma ka gama haddar sai a ce yanzu an ce a daina karanta da aya kaza ita an shafe ta kuma kai ka san da ba karatun nan da masalka yake aya kaza da fatike aya kaza aya kaza da fatike da ka gama wannan zaka ji harshen ka ya zuce ka ta fuzgo wato to yanzu an ce ba ita bace yanzu kana nema ka hada kawancin da wata ayar kuma da ba to da ka haddasa ada sai ta buwa haba amma har haka aka suka haddace alqur'ani wanda an ce wanda suka haddace a zamanin suna da yawa amma waɗanda suka zo gaban sa suka gabatar da haddansu yayin da sun haddace su ne in ya tsinka zai iya kirgewa amma wasu sun haddace da su iya zuwa an musu shaida akan cewa sun haddace to amma bayan wafatinsa a zamanin sayyidina Abubakar kawai lokacin da aka yi yakin Yamama ana da mahaddaci sama da 500 mahaddaci sama da 500 duk sun haddace alqur'ani ana yakin Badar abinda manzo Allah ya fara yi a Madina kama makaranta bayan yadda shi yake karantarwa wacce aka faro da tun a Makka a Badar ana yin Badar sai manzo Allah ya ce a bincika duk wanda ya iya karatu da rubutu cikin wanda muka kama to ba kuɗi zai bawa ba mu tara masa ƴaƴanmu mutum 10 ya koya musu karatu da rubutu saboda ba ilimi muhimmanci da aka gama sai ya zama an sa malami daga cikin musulmi kuma yaran da suka iya karatu da rubutu ya ci gaba da koya musu karatun alqur'ani har sai Lamaru ya yankan musu wani waje a cikin masallaci ya ce nan ne aji a dinga karatu a nan ana karatu makaranta tana girma suna karatu da rana sannan su karatu da yamma rana ma'ana ba wai da sassafe ake fitowa ba sai da hantsi ake fara karatu rana ta yi zafi sai a tashi sai ta yi sanyi ko sai a da shi ne aka ce wata rana sai Lamaru ya tafi ran gadi sai da ya kwanta 30 bai taɓa tafiya doguwa ba irin wani sai da ya kwanta 30 bai dawo a Madina sai ta kai mutanen Madina ana shauƙin Amirul Mu'minin ya dawo ran nan sai aiko cewa gashi na ba taɓa mai kare ba irin rana aka fita gaban kiɗa sai da aka yi tafiyar kwana 2 aka ran sai na Umaru aka je aka taro shi aka dawo mata da maza yara da manya aka yi ta murna sai na Umaru ya zo kamar ka'ida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar alamu sai dawo ranar alamu saboda haka sai na Umaru sai ya shigo ranar alamu saboda hada-hada dawowa ba a yi karatu ba nan washe gari ma duk an gaji malam ya gaji yara sun gaji sai na Umaru sai ya fito sai ya shigo masallaci sai ya duba an ai ko da ma je ban ji karatu ba ya yawa ba karatu sai malam ya ce ai abin da yasa saboda tare da aka dawo jiya ba a samu na karatu ba yau kuma duk an gaji yace a da kullun kuke karatun ne ai kullun ake yace a to daga yanzu a ware alhamis da juma'a na sanya muku ita ranar hutu daga nan ila yau mutiya muku duk ran da alamu sai ranar juma'a to hutu ne wata aka fara ashe mutum bai sani ba ashe kin karatu alhamis da juma'a maulidin tuna tafiyar da sai na Umar yayin duk ran da ranar da ya dawo Madina ana tuna wannan ranar ba a karatu ba da nan ya dawo ba a yau shekara 1,100 nawa da dawowa sashi amma har yanzu ana tuna ranar in ta zo ba za a yi karatu wannan yasa duk inda musulunci ya ci sai a buɗe makaranta a buɗe ta manya a buɗe ta ƙanana ko ba maganar maza ba maganar mata har mata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karantar da su yake domin ya gaya matan Madina ku zaɓo wuri da suka ce maza sun gama da mu kullum su suke zama tare da kai suna ta karatu manzo Allah yake ku ma ku ware wani gida a sa rana da lokaci kullum zan zo in zauna da ku a wannan wani sanda a duniya gabaki daya babu wanda yake aibata musulunci da jahilci duk yanda kaga ne cin musulunci zaka tabbatar malamai ne domin littafin su littafi ne na ilimi babu abin da littafin su ya magana akai babu ilimin da babu a cikin alqur'ani kuma duk wani ci gaba na duniya yau da ake takama da shi musulmai suka fara domin wato abagadaga a zamanin da ake yin fida a cikin cikin mace a dauko da a maida a dinke ta tashi a sannan a ture ko karewa kai sai ka rike ka mutu ko tsori ba iya ba amma abagadaga Salahuddin al-Ayyubi wanda yake sarkin Misra rashin lafiya ma da yi a asibitin Bagdad ya kwanta wanda sai yana kwanci a asibitin ne aka bashi labarin cewa masiyawa sun kai hali Baitul Maqdis har sun yi kaza sun yi kaza ya sa likita ya sallame shi ya dawo ya shirya yaki ya je ya dauko fansar abin da aka ba akwai ci gaba na likitanci wanda har yanzu idan za a yi magana gogaggu ƙwararrun likitoci a duniya ana magana irin su Ibn Sina ne ana magana irin su Fakhruddin Razi ana magana wato irin su wato Imam al-Haramaini ana magana ne irin su manyan malamai wanda suka yi rubuce-rubuce akan harkar likitanci suna addinin musulunci gogaggun malamai da suka san siyasa da rayuwa har yau a duk wata university ta duniya babu university da ta rika ta sakabu sai tana da littafin Ibn Khaldun wanda littafin Ibn Khaldun babu ba a kan magana da bin ba a ci kuma dole in dai za a yi wani abu sai an magana a kansa akwai wato littafai da yawa na tarihin ci gaba da aka samu a addinin musulunci da ya da bindigan nan a ƙasar Laraba aka fara yin ta aka harba ta mutum bai taɓa ganin ta a duniya ba sai a hannun Laraba su suka fara yin bindigan a lokacin da wato Laraba suke da ci gaba tun lokacin sai na Umaru ake maganar wato albarid hanyar aika wasiƙa daga gari kaza zuwa gari kaza tun Larabawa suna aike da tsuntsu a samu tsuntsu a tarbiyyance shi a koya masa aika saƙo a rubuta wasiƙa a ɗaura masa a ƙafa a gaya masa cewa wasiƙar sarki gari kaza ce kai masa ya tashi kurri ba zai tafi ko ina ba sai gaban fadar sarki ga laya a ƙafarsa ya tsaya a kama shi a kwance laya ya taso ya taho shi ya dawo inda aka aike shi a ga kafarsa babu layar alamar ya kai duk ilimi ne wannan kuma musulunci ya tabbatar da shi aka dinga amfani da shi a lokacin da su ba ma inda suke har yau idan zaka dinga duba tarihin turai shekara 600 nan baya za ka ga halin da suke ciki na ci baya na rishin ila ma aka sa gaba a lokacin musulunci ya daɗe da ci gaba misali na ƙasar samu ko da turawa suka zo a nan ɓangaren arewa sun canza sarauta sun canza sarki da hakimi da dagaci da mai unguwa sun canza kotu da alƙali da muhuti da ɗan wanka sun canza tsafai na rubuce rubuce na tsarin mulki duk ana yin su sun tattar mutum da babban riga da tsaki da wando da raɗi da alkyabba da kandiri a yake sun tattar rubutu da kuma a lokacin da suka tattar wasu kuma sai ganye ne a jikin su saboda musulunci da riga ya kai wannan saboda haka addinin musulunci ya kawo wayewa ta ilimi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama su ne akasi a duk wani bincike na ilimi dama kan ma kai maganar addinin musulunci namu ne mu muka iya shi sauran sanin addi wato rayuwa ma dangane da abin da ya shafi ilimin hisabi ilimin likitanci ilimin taurari a lissafin nan a alqur'ani ya fara mana tun daga 1 2 3 4 5 6 har 10 har 20 har 100 babu kalmar da Allah ya faɗi ta a cikin alqur'ani ba ya faɗi 1 ya faɗi 2 ya faɗi 3 ya faɗi 4 ya faɗi har 10 ya faɗi 20 ya faɗi 30 ya faɗi 40 ya faɗi 50 60 70 80 90 100 ya faɗi 1000 ya faɗi 1000 sannan yanzu ya faɗi gudu tsaren lambobi ya faɗi rabi ya faɗi sulusi ya faɗi sulusani ya faɗi sulusi ya faɗi tumuli ya faɗi ushiri duk saboda kulawa da harkar hisabi sannan a saman nan ya faɗi burzan nan ya faɗi dawali'an nan ya faɗi tafiyar rana ya faɗi tafiyar wata kowanne da yanda yake tafiya duk alqur'ani ya faɗi wannan sannan alqur'ani ya faɗi yanayi ya faɗi yanda hadari yake tasowa ya faɗi wato hadarin ya faɗi ruwan ya faɗi yanda tsawa take ya faɗi yanda walƙiya take ya faɗi amfanin ruwa dangane da tsiro ya faɗi yanda tsirin yake dangane da amfanin da yake samu daga ruwa duk alqur'ani ya faɗi wannan wanda masu bincike wannan suka samu suka zama sababi na duk wani bincike da zasu haka abin da ya shafi halittar dan adam babu abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba tun daga maniyinsa har ya zuwa ya mutu to duk wani ilimi ne wanda ba a same shi a ko'ina ba sai alqur'ani a gurguje saboda lokaci kamar ya gaya muku cewa abin da yawa duk wannan dan tsaftsaftsaf muke maganin cewa ga yanda lokacin zai mana dangane da abin da ya shafi tattalin arziki kungiyar da addinin musulunci ya ba da muhimmanci akan dukiya wanda da dukiya ba ɗauke da abin muhimmanci an watsar da ita abin da musulunci ya fara yi ya hana tata ya hana halakar da dukiya babu amfani ya hana al-mubazzir ya ce al-mubazzir ɗan uwan shaidan ne ya hana wato tara dukiyar da aka ki aiwatar da ita ta yanda mutane za su amfana da ita kowace dukiya musulunci ya tsara cewa ga dukiya wannan abu shine dukiya abu kaza ko ba dukiya ba ne wannan shi za a kare saboda ba dukiya muhimmanci ya ce duk wanda ya kai hannunsa kan dukiyar wani a kama hannun a yanki saboda girma dukiya ya nuna cewa dukiyar marayu a rike musu wanda duk ya taba wa marayu dukiyarsu to kamar yana cin wutar jahannama kuma ya ce a dinga juyawa dukiyar maraya kar a tara a aji domin zakara ta dinga ci duk shekara haka kun yaron ya girma dukiyar za ta kare ya ce ku dinga juyawa yara dukiyarsu har kafin su ji madarkar zakka ta cinye ne kuma addinin musulunci ya nuna cewa dukiyar nan bai yarda a ce ta ta hanyar jamfara ba ko ta hanyar ko wannan ko ta hanyar wayo ya ce sai dai zama an tarajin yinku bisa yarjejeniya duk wani abu da zai kawo wa dukiya haɗari musulunci ya kare duk cinikin da za a yi Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye ce wa ahallallahu albay'a Allah ya halatta ciniki ku je ku yi ciniki duk irin abin da ku sani za ku samu fa'ida ku samu amma ya haramta cin riba domin riba wayo ne da gamfara musulunci ya yarda bai yarda kuɗi yana tare yana aje ya dinga kumbura yana tsaruwa ba kuɗi kawai ya ƙaru da kansa musulunci ya haramta wannan amma musulunci ya yarda kuɗi ya haifi wani abin ya haifi kuɗi duk abin da kuɗi zai haifa shi wancan abin ya haifi kuɗi linkin ba linkin kuɗin da ya haifi wannan abu shari'a ta yarda amma kuɗi akan kansa bai haifi kowa ba kawai ya ƙaru to damfara ce riba ce shari'a baya son wannan musulunci ya nuna cewa in dai aka samu kuɗi irin abin da shata yake cewa kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau to a kashe kuɗi ta hanya mai kyau ka ci ka sha ka yi sutura musulunci bai hana kawai ka yi taimako ka yi duk abin da kake so Allah yana so in yi ma ni'ima ya ga alamar ni'imar a cikinka Allah ba ya so ya baka kuɗi ka make ka kaje da waɗanda bai basu ba a ya fi so in ya baka in an zanka a gane kai an baka wannan ba a bashi ba amma an baka kuɗi ka makale ka sa riga irin wata ba wanda ba a ba ba to ba ka yi wa Allah godiya ba saboda haka an sa hukunce-hukunce da tsare-tsare da tattali a tsarin kuɗi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ibtisadu nusbul ma'isha tattali rabin rayuwa ne. Idan kana tattali to rayuwarka za ta ci. Magana sallallahu alaihi wa sallama yayi magana akan wato kasuwanci. Aje ai kasuwanci, aje a nema, aje ai kaza, har wani ya nemi ba zai ba magana hannu ba. Magana ce sai mun gaita. Yana nauyi saboda ashe mutum faskare yake. Hannunsa duk kaushi da baso. Kuma ga hannun manzo Allah kaushi kamar ruwa. Manzo Allah ce miko yana gaitawa da shi. Shi yana jin nauyin gaita sai manzo Allah ya rike hannu. Sai ya ce wannan hannu ne da Allah ya shafa shi. Ya ce ai wato Allah yana son duk wani ciniki da mutum zai yi ne ya ci halal. Ya ce da duk wani aiki da mutum zai yi da hannu. Mazalla yana kwaɗewa a tashi a nemi abu. A je a yi sana'a. Wani mutum yana shige ya fita ya shige ya fita ba ya zama a gida ba ya samun zama. Sai ya ce wani ya ce neman kuɗi. Kowa ne kaza. Mazalla ya ce wallahi in dai yana yi ne dan ya tsare kansa daga roƙi wani to abin da yake yana cikin fi sabilillah. Jihadi yake fi sabilillah. Yace ai babu kaskanci irin ka sa hannunka a kafa. Yanda hannun na kai shi kafa har kai ma a kafa kashi. Yadul kunya khairun yadul sufla. Ai ba yanda za a yi ka je karba kuma hannunka a sama ko? Mai bakan hannun kai da shi ne ka sa hannunka kafa. To yanda aka dora har akan ka ma an dora. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar a tashi a nema kuma ya hana in an nema a watsa. Ko ai tata ko ai abinda baya da amfani da dukiyar duk dan kiyaye dukiya kuma an sa duk wanda ya taba dukiyar da ba tashi ba a kama hannun a datsa hannun a gurgude magana akan ahwalu shakhsiyya tana da yawa gaskiya domin za mu iya ita ce shakundum da abin da ya shafi dabi'a da mu'amala da auratayya da harkokin yau da gobe duk wannan wayewa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ba aka samu wannan ka zauna da mutum ma kawai ya gane cewa wannan da mutum ya zauna sai wayewa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-mu'min ilfun ma'luf mu'mini taushi ne da shi kuma sautin sabo ne da shi yanzu da an zauna da mu'mini yanzu nan kafin wani lokaci sai ku saba kuma da kun saba sai ka ji kana kaunarsa saboda saukinsa saukin dabi'arsa saukin rawa duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya musu wannan ya nuna musu cewa gashi har martabarsa har matsayinsa amma yana mu'amala da su baya musu girman kai baya cewa ba su isa ba kamar da muke faɗa jiya ne ko shekaran jiya wani balarabe yayi tafiya dan neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ga yasin sun tafi da sahabbansa sai da ga ya rasulullah yana kaza murya yana kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kawai kuma ga abin da yake nema zai mai nisa sai da ga murya yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ya juyo ka san manzo Allah baya ba mai idan yana da bukata a baya tsayawa yake juya ga baki daya saboda kwalle murya da wannan mutum yake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi zai amsa musu sai kwalle murya irin yanda yake na'am saboda me dai yayi masa mu'amala saboda neman shi ke daga ba ce na'am Allah la ce gani na ne ha'um gani na tunda nan sabai kiran su ya baci kake shiru an hana daga murya ga manzo Allah sai ce laki sai na daga murya ya ina neman mutum ina kaunarsa tun ina gida kuma yanzu a ce gashi kuma zai bace min ko kuce ba daga murya ba sai na daga to wannan mu'amala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mu idan ka zo ka samu mutumin da yake dukan wata al'ada karka da tunanin ai zaka iya sauke shi a amma in ka zaunar da shi a hankali kana shafa shi kana shafa shi shi ne da ya daga muryar gobin an ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murya ba zai iya dagawa ba sai ya ji nauyi sai ka ganshi wata rana ma yana wa wani fada in ya daga to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa duniya wannan cigaba, ya kawo duniya wato wannan mutunci ga karanta. Yana daga babban mutuntaka wato sutura. Ta ba san sutura ba, ba su san kiyaye tsirce ba. A gaban ƴaƴanka, a gaban kowa sai ka sake kaya, ka yi sikitin ka sa wasu ba ruwansu tsirce. Shi suna ganin meye na tsirce, sai dai in kana da wani abu da ba wanda yake da shi to ka ɓoye. Amma in duk irin abin da ke jikin ka haka ke jikin kowa, to zai na ɓoyewa. Ka bayyana shi mana. So annabiya ta haka suke, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana ya nuna musu wannan baya cikin ɗabi'ar ɗan adam. Ɗabi'a ce ta dabbobi, ɗan adam ya yi sutura, sutura ta rufe jikinsa, ta kare mutuncinsa, kuma ya ƙara takwarji ma a kai. To duk wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu. Ya koya musu mu'amala da iyali, ya koya musu mu'amala da zuri'a, ya koya musu mu'amala da baki, ya koya musu mu'amala da manyan mutane, ya koya musu mu'amala da wanda ba manyan mutane. A gurguje, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu amfanu da abubuwan da muka ji a wannan bita da muka yi wa kanmu a yau, na irin amfanuwa da muka samu saboda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ishin wa ba amfanuwa haɗa mu da Ubangijinmu dai. Wanda da muna zaune ba mu kai shi ba, manzo Allah ya ce ku zo ga Ubangijinku, ku zo ga wanda za ku bautawa, ku zo ga yanda yake so a bauta masa, ku zo ga abin da Ubangijinku ba ya so, ku zo ga hanyar da za ku haɗu da Ubangijinku lami lafiya, ku zo ga yanda za ku ribaci zamanku na duniya ku amfani da shi a lahira. To duk wannan an same shi saboda koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana fahimtar irin waɗannan abubuwa da muka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya ƙarfafi gaɓoɓinmu wajen kwaikwayonsa a cikin dukkan ɗabi'unsa da halayensa. A ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lijami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.